بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بلياس قمة الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر من سافيا سافيا الله دي شرم بيروك ينبو نواتا شعبان هجر من صلى الله عليه وسلم من مدعان إلى يبو إلى تلاتين لأكو dede da sha biyar da watan bakwai shekara ta 2012 kuma shi gaba da karatun na littafin al-Hadith al-Maktum asirin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan darasin da ke shira littafin kafin Ramadan insha Allah da kuma dole insha Allah za mu tsaya sai bayan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Ma kullu da bata mun tsaya inda ya bari mana magana akan al-mu'asa ko inda yake wa haqqan faqad kanat hadhihi al-mu'asatu hikmatan fadlatan wa siyasatan hakimatan wa hallan rashidan li kathirin min al-mashakil allati kana yuwajihuha al-muslimun wa allati asharna ilayha min al-mu'asa. Zamu tashi kan mithaqut tahalufi al-islami. Dabi'a ta dan adam taka da kuma zamantakewar dan adam kasancewarsa kamar da ake cewa al-insanu madaninun bi tab'ihi, shi dan adam ba dama ya zauna shi kadai, dole sai ya zauna da yan uwansa yan adam. To wannan da mutakewa idan ana tafe tare da wata manufa kuma za a zauna da wasu mutane waɗanda ko an dace da su a manufar ko kuma an saba da su don tsoron abin da zai je ya dawo a sami rashin jituwa ko a sami fitinu da saɓanin ra'ayi da zai iya kaiwa ga zaman lafiya ya gagara samuwa, to akan yi abin da ake ce mai yarjejeniya. Wannan ya yarda zai zauna da wannan bisa ka'ida kaza, bisa ka'ida kaza, bisa ka'ida kaza, wannan sanannen abu ne. To wannan abin da za mu ji yau shi ne irin wannan yarjejeniyar, shi ne ake ce mata halu. Tahalu shi ne haɗin kai a yi yarjejeniya tsakanin wata al'umma da wata al'umma, cewa za a haɗa kai a zauna lafiya. To yarjejeniyar shi ne mithaqi, alƙawari. Tahalu kuma shi ne wannan haɗin kai ɗin da za a yi tsakanin juna, wato wanda yake kuma na sunnar musulunci. Kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina tare da waɗanda suka yi hijira kuma suka haɗu da waɗanda suka karɓe su al-ansar, kuma a wannan wuri mun ji irin nau'o'i daban-daban na al'ummar da suke wannan wuri ko yawa, ashe akwai buƙatar a kai ga wata yarjejeniya ne da za a zauna lafiya. Yarjejeniyar zaman lafiya yarjejeniya ce da'iman kamar yadda ambata mana ta dade ana yinta, kuma har zuwa yau babu abin da zai hana yinta. A tattauna da musulmi da waɗanda ba musulmi ba ga yadda za a yarjejeniyar yadda za a zauna lafiya, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a wannan sabuwar haɗuwa da ya yi a Madina da waɗannan mutane. Yace wa kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يسأل بأقل هذه المعافاة بين المؤمنين وجن كل ون وانتقى تكان المؤمنين تو قام بأقل معاهدة ياكما كل وتا يرجيجينيا أزاح بها ما كان بينهم والبدئتا يبسد شين أزاح يكود ما كان بينهم أبن لكي تكان سسو متعمل دبن دبن من حزازات في الجاهلية لا وتدموا ساكمقون تافير بإنجي الجاهلية. حزازات جمع حزازة نيواتو أبن لأكي مجينة تأثير الحزن تأثير بإنجي دفاس الله معنى وتدموا دي لكي تكانوا سوء الجاهلية. وما كانوا عليه من نزعات قبلية جائرة بكما أبن لكي تكانوا سوء لا واتو باتي باتي nafisge fisgen ga wato kabilanci na jahiliya, ma'ana abubuwan damuwa da saɓani da wato gaba da take aukuwa sakamakon bambancin kabila, wannan kabila sa kaza ne, wannan kabila sa kaza ne. Mun ji labarin abin da ya auku kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alkici tsakanin al-Aws wal Khazraj a Madina, wanda sababu kadan zai iya jawo shi har ayyaki na shekara 120 haka suke a dabi'arsu. To shi ne ja'ira yana nufin na zalunci wanda aka yi shi ba tare da wato yin gino akan ka'idoji ba na adalci ba. Sai ce wastata'a bi fadliha, da falalar wannan yarjejeniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam istata'a ya samu ikon ijada wahdatin islamiyyatin shamila, samar da wato wani gungu na musulunci da kuma haɗin kai na musulunci wanda ya gane kowa da kowa duk mutumin da ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya kuma imani da wannan kalma ya yarda shi musulmi ne, to yana cikin wannan haɗin kai na musulunci da ya game kowa da kowa, ma'ana al'umma ta zama guda ɗaya, babu bambance-bambance ƙabilanci an gama da shi, bambance-bambance gari-gari an gama da shi, bambance-bambance matsayi wannan babban ne ɗan kasuwa mai kuɗi wannan talaka ne, duk aka kai da shi gaba ɗaya masu la ilaha illallah ne muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuma masu son juna ne. Wa fi ma yali bunudiha mulakhasan, da kaɗan daga cikin ko a takaice abin da ke cikin wannan yarjejeniya, abubuwan da aka yarda a kansu. Ya ce bunudu jam'in band ne, kamar da ke da larabci band na agreement, in an yarjejeniya akan to an yarda akan abu kaza guda ɗaya, na biyu shi ne kaza, na uku shi ne kaza, shi ne ake nufi da bunudu da larabci, na haka suke cewa. Aisi hadha kitabun min Muhammadin annabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wannan shine farkon abu ne, wato wannan kitabun rubutu ne, nan ba littafi ake nufi ba, rubutu ne min Muhammadin, daga Muhammad annabiyyi annabin nan sallallahu alaihi wasallam, bayna al-mu'minina wal muslimin min quraish wa yathrib, tsakanin mu'minai da musulmai nan tunda an haɗa mu'minai da musulmi, me ake nufi kenan? Kowanne yana da ma'anarsa, ko mu'mini ma'anarsa wanda ya imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni da ranar ƙarshe da imani da ƙaddara ta alheri da sharri, kuma sannan ƙari akan la ilaha illallah da rukunan musulunci, wato ƙari akan al'amalu zahira wa usulul al-islam, to kuma ya tsayu da abubuwan da ake cewa imani akan ka'idar manta ibastama'a ko iftarafa wa ibastarafa ijtama'a, hukumar da dogon yau tsawatu musulmin da mu'minai min quraish wa yathrib, daga qurayshawa da suka zo daga makka suka zauna a madina, muhajirin da ne ko wa yathrib, da kuma mu'minai da musulmi da suke zaune a madina, mutanen wato yathrib, wa man tabi'ahum, da kuma wanda ya biyo su, domin akwai wanda ba ɗan wannan wuraren ba ne guda biyu, ba ɗan Makka ba ne, ba ɗan Madina ba ne, amma suka biyo su saboda imani, kana fi ƙabilun suka isku da su, waje hada ma'ahum, kuma ya yi jihadi tare da su, mana duk wanda ya zo ya haɗu da musulmi ya zauna tare da su, ya yi jihadi tare da su, ya gamsu da zama cikin su, ko da ba maƙurinsu ba ne, ko da ba mutumin ya firin ba ne, kuma cikin musulmi. Mun fahimci wannan? Na farko ya ce innahum ummatun wahida, kun ga ya fara shi da kasara inna ɗin, saboda ya fidu ma'anar ƙasa, irin wannan zancen dama yana yarjejeniya galibi, misali in za a ce innahum ittafaqu ala, sun yi ittifaqi sun yarjejeniya a kan, to zai zama anna za a fara shi, sai a ce anna kaza da kaza da kaza, amma aka fara da inna, duk da cewa dama farkon jumla ne, duk jumla in aka fara da inna to dole ta zama maksura, ba a farawa da anna a jumla, amma nan ƙari akan wannan shi ne akwai ma'anar rantsuwa a ciki wannan yarjejeniya, shi yasa dama in aka ce wallahi sai a ce inna la kaza, domin zai za a kawo rantsuwa to ba a kawo wa anna, sai dai a ce inna. Wannan ƙa'idoji ne na larabci. Na farko innahum ummatun wahidatun min dunin nas, duk mutanen da suka yi imani dinnan, ma ma'ana mu'minai da musulmi wurin shawon su da mutanen dina da kuma duk wanda yake haɗu da su to lallai su al'umma su guda daya wani shirkin jama'a da wahdatul islamiyya shamila gaba ɗayan su al'umma su guda daya a min dunin nasu ko magan sauran mutane ma'ana sauran mutane daban al'ummar musulmi kuma daban kun wannan me yake cikin wannan na darasi mufasala ce ba mufasala shuriya makamai da wasu suke amfani da wannan lafazi na rabuwa da al'umma ka fita daga cikin al'ummar ka kawaye daban wannan mufasala ce zahira da ba munafici a cikinta ma'ana mu ce to wannan al'umma masu la ilaha illallah muhammadur rasulullah wato musulmi mu'minai sun zama al'umma da duk wanda ba a cikin su ba to daban yake da su na farko ke nan saniyan na biyu ya ce al-muhajiru na min quraishin muhajirun waɗanda suka yi hijira daga makka min quraishin daga cikin quraishawa ala rub'atihim yata'aqaluna bainahum suna nan akan halinsu na kafin musulunci shine ala rub'atihim ala rub'atihim ma'ana suna kan halinsu na kafin musulunci yata'aqaluna bainahum suna daukar nauyin wato diyya ta tsakaninsu shine ma'anar yata'aqalu nan da can aqal ne na diyya ma'ana yadda suka saba a jahiliyya to za su shiga da wannan tsari duk mutumin da a cikinsu ya zo ya kashe wani da aka buƙaci kuma a biya diyya to a tsakaninsu za su fidda diyya ɗin wannan wani abu ne da Laraba suka saba shi tun kafin musulunci kuma har zuwa yanzu suna yin sa ma'ana kowanne mutane idan a cikinku misali ko a ce ƙabilar wani in suna zaune sai aka samu ɗaya daga cikinsu a kuskure ya kashe wani to ko wanda kuke magaji ai wani ne a cikin babin biya mutum ya karanta a cikin risala ko wani ba samun ilimi ba ne musulunci da ya tabbatar da wannan abu cewa idan ɗaya daga cikin wani dangi ya kashe wani da kuskure aka buƙaci za a biya diyya to mutane na danginsa na jini su za su zo su haɗa wannan diyya su bayar ba shi za a ɗora mashi kaɗai aikinsa zai tara kuɗi ba ma'ana kowa daga cikin danginsa sun za su haɗu sai su tara wannan kuɗi sai a je a biya diyya diyyan nan kuma ita ce raƙumi ɗari to ana kiranta aƙal saboda wato raƙumi ne da aka lasa da ake ɗaure shi aka ake zaruwa aka la ɗari haka za a bayar shi yasa ake kiranta aƙal ba magana hankali ba ne asalin kalmar kenan don haka duk inda al'umma aka samu wani daga cikinsu ya kashe wani za a biya diyya ba shi daga aljihunsa zai fitar ba a ƴan uwansa ne za su fitar su bayar menene hikimar wannan shari'a hikimar ta ita ce duk mutanen da suke da wani ɗan uwa ko ɗansu wanda yake fitinanne ne shi to mun haɗu da yau wanda yake yana da fitina ana tsoron zai jawo musu wato rigima a tsakaninsu da sauran al'umma kaga idan suka san cewa in ya kashe wani su za su biya diyya ai za su ɗauki mataki a kansa haka ne ko ba haka ba wannan shi ne sirrin abu yawa ba wai saboda zunubin nasu ba ne a'a saboda su maganin wannan abin a samu zaman lafiya a cikin al'umma maimakon a samu mutum ɗaya yana zuwa yana kashe mutane kuma a shi kaɗai dai abin sai aka ɗora ma dukkan ɗan uwansa danginsa na jini a su dai musamman su za su tattara waɗannan dukiya su kawo su bayar wannan dai yana mun san shi to dan da wannan sai kuma su wahum yafduna aniyahum su ne za su ba da fansar kamannin yaƙinsu al'ani shi ne wanda aka kama shi a wajen yaƙi a sirrin hab yau yafduna kuma za su ba da fansa ma'ana idan aka yi yaƙi tsakaninsu da wata al'umma sai lama aka kama musu wani kamanne a cikin wannan yaƙi ɗin to su za su ba da fansa ta kuɗi wani abin duniya a ba su kayansu dama ana yin wannan a yanzu mun yi wata yaƙi yace za su yi wannan abu bil ma'ruf wal qist bayna al mu'minin bil ma'ruf da abin da aka sani al hayy da kuma adalci a tsakanin mu'minai wa kullu qabilatin min al ansar haka nan duk wata kabila daga cikin al ansar
ala mab'atihim yata'aqaluna ma'aqilahum al-ula su ne haka za su rika daukar nauyin abinda wani daga cikin su yaje ya jawo musu wato daga cikin wato abinda za a yi a biya diya a kansa wannan ne duba ne bambancin tsakanin muhajirin da ansar a wannan abu ya fahimci abu ya ce su muhajirin da ba ɗayan su a ɗauke su al'umma ɗaya ka ɗauke su kamar ƙabila ɗaya ma'ana kar a waye a cikin ƙuraishawa a ce wannan banu kaza ne wannan banu kaza wannan banu kaza dukkanin su a ɗauke su al'umma ɗaya amma su al'ansar tun da banu su ne kuma ƙabilu suna nan na asali sai aka bar su akan tsarin ƙabilu ko su ƙabila da tsarin ta ko su ƙabila da tsarin ta wannan abin da rabu da ya muku cewa har yanzu suna yin sa za ka cewa ƙabilun larabawa suna da ilimin wannan abu na zuwa ta ƙuja mana wani lokaci za ka ƙabila kaza suna da wani shugaba da tarejara da komai duk wata ana bura wa mutum a zamanin yau da abin da suke kenan misali a ce duk wata kowane mai albashi zai kawo ruwan ɗari sai bayan shi kuma ma'ajin su zai aje wani ya kawo kaza wani ya kawo kaza adadin mutanen ƙabilar nan wanda zai ta'awuni da wannan in sun yi yawa sai a dawo batun wato wani ƙaramin aji a cikin ƙabila ɗaya sai da masu suka mai da hankali akan yadda za su yi wani ana samun irin wani abubuwa a hatsarin mota da yawa sai ga cewa mutum ya buge wani da mota ko a yi karo sai da cewa wani biya mutu sakamakon hatsarin kai kake tuka motar an yi san cewa a shari'a musulunci kai da kake tuka motar ka buge mutum ya mutu kai za ka yi kafara ko to kafaran nan sau da yawa abin da ake tunda sun yi misali a can kamar Saudi Arabia suna bin waɗannan dokokin na shari'a in har aka kama mutum ya buge wani ya mutu to dama wannan direban farko tukuna yana daure har sai an je an tattauna da ƴan uwansa sun ko su ce sun yafe duniya suke so ko kaza suke so sai a zo a tattauna to wannan idan aka zo tattauna diyar nawa za a bayar ko aka bi kotu aka yi shari'ar aka yanke ga abin da za a bayar to wannan kuɗi da suke tarawa duk wata ɗin nan a cikinsa sai a ɗauka sai a bayar shi kuma mutum sai a kira a zaunar da shi to ka riƙa kula da yadda kuke tuƙi ba mu yadda ka riƙa ja mana irin wannan musibar na fata muku ji abu yawa idan kuma wani abu ya sake faruwa haka nan daga ciki za a ɗiba tare da sharaɗin kowa sai ya biya irin wannan abu da wannan suke samun damar su yi wannan abu wanda ka ga wannan yana da amfani kuma da mai kudi ne za su yi masa a Hausa a dashen gata ko ina jin haka za a kira shi to kaga wannan gata ne domin yanzu za ga mutane da yawa in aka bayyana musu irin wannan ko da kuma yanzu a nan ma mafi yawa idan aka yi hatsarin aka zo aka ce ga shi a kawo diya sai ka ji an ce ai ba a cin kudin diya kawai mutum yana zuwa sai su ya yafe to ga a shari'ance ne yasa aka ɗora wannan hukuncen ba dan a tafi su bane saboda duk mutumin da ya auka irin wannan laifin in kullum ya san in yayi lafi masa za a ce za a ga cewa ran dan adam ba zai zama yana da kima ba kuma haka bane ba zai damu ya buge wannan ya buge wannan ba wannan da mutu wannan da mutu ba ruwansa amma in ya san za a matsa wanda ya buge ɗan gidan kaza da ya buge musu da ya mutu to ba fa za su yafe ba sai an biya diyan nan to kaga ba zai yi wasa ba kuma za a san kowa zai san yadda zai tuka mota ruwa kuma da ake mai da hankali yanzu a ce mutane su riƙa bin ka'idojin tuƙi da sauransu mutane sai su riƙa nan matsa musu ake su sa bensu ɗin nan da sauransu duk ka'ida sai kamata a ce mutum hankalinsa kawai ya dace cewa ya san amfanin ka zai yi yawa yadda cewa kaga in tuƙi kake kowa ya sa wannan abu lokacin da za a buga ko wani abu zai faru irin wannan ba kowa zai an gida ya fita gaba wani ya fita daga cikin gilashi ya je ya mutu kuma a zo a ɗora maka diya da ana bai waɗannan ƙa'idojin za a ga cewa za a yi hatsari hatsari ba dama Allah ne ke kawo shi ba dama a iya kawo shi duk da garin mutum to amma za a rage wani abu ɗin gwargwadon yadda abin da ne Allah zai ce maka nan da abin da ke nufi ƙuran shawa gaba ɗayan su muhajirin a ɗauke su ƙabila ɗaya al'ansar kuma suna nan akan ƙabilunsu za su riƙa wato ɗaukar nauyin a aƙal ɗinsu wato biyan junansu yace kullu ta'ifatin minhum tasbu aniyaha bil ma'ruf wal qisd bain al mu'minin kowace ɓangare da shi waɗannan muhajirin za su ɗauki nauyin a fansar wanda aka kama musu mun yaƙi haka nan al'ansar a cikin su al'aus din su da al-khamra din su za su fidda wannan abu sun ba tsakanin su abu na uku yace wa innal mu'minina la yatrukuna mufrahan bainahum mu'minin ba za su bar mutum mai nauyin nashi ba a tsakanin su to gaskiya yarjejin nan shine in mutum ba shi ne masa nauyi shine mufrahi shine al-mufaqqal bid-dayn tun da ba shi ne masa nauyi duk mutumin da ba shi ne masa nauyi ba za su bar shi ba a tsakanin su an yi uqubu bil ma'ruf sai sun ba shi wato za su rika ba shi gurgurdan abin da za su ba shi bil ma'ruf da abin da aka sani kullum za ka ce bil ma'ruf kaidi ne da ake sawa dan kada a yi wuce iyaka kada kuma a gaza shi ne ma'anar mu a samu tawassuti yadda shari'a ta ba da dama a yadda aka sani shi fi fida'in aw aqli wajen fansar wanda aka kama a yaƙi ko kuma wato wajen biya ina ma ana irin wannan abin a yanzu idan mutum ba shi ne masa katutu sai a haɗu a yi tunani a tattauna tsakanin juna ko mutanen unguwa a ce su kafa irin wannan asusun ko masallaci masallaci tunani ne fa mai kyau sai a ce masu sallah a masallaci ne a ce kowa ya ɗauka wani abu kaza in irin wannan abu ya faru a taimaka masa wani masallacin ba haka ko unguwa kaza ko unguwa kaza gurgurdan da aka ga abin zai yi amfani in ba shi ne mutum yawa a taimaka masa a fidda shi auren ƴaƴa da makamantan irin waɗannan abubuwa na damuwa wanda sukan zo a lokaci banda matsaloli ne da kullum yau wannan kullum ne da kullum ya san kada ba iya ba ko misali a ce ce fa ne ya gagara sai ka je asusu a kowa ya yi kokarin sa amma idan misali aure ne ya taso misali mai ƴaƴa mata da yawa zai auren ina buƙatar a taimaka masa haka nan abin da ya shafi ko hatsari ko rushewar gida ta hanyar misali ruwan sama iska da makamantansu shi ma a ce mafa mutum kar kowa ya bar shi gidan ya faɗi kowa ya zo ya wuce yana kallon sa haka kawai ba mai shi masa komai yan uwantaka gaskiya ba ta sa mana wannan abu a yan uwantaka tana buƙatar in mutum wannan abu ya same shi to yanzu cewa yana da yan uwa yan uwan nan ko na jini ko kuma na addini sai a ce muka masa wannan abu inda za a yi dirasar sa a sa masa tsari zai mana amfani sosai a ce ana irin waɗannan al'amura ɗin za ka ga cewa ƙaunar juna za ta ƙaru kuma waɗannan abubuwa na damuwa da muke fama da su da yawa za su rabu saboda ɗan adam ya san idan ya shiga wani hali akwai wanda za su taimaka masa in aka yi wata abu unguwa unguwa layi layi za ka ga cewa abin zai iya yiwuwa in aka sa shi gari gari ko shi ne zai faɗi saboda masu matsalolin suna da yawa a kowane gari amma kowane gari ko kowane gari tunani wannan kawai tunanin ne yake kai na yanzu inda za a zauna a tsara abubuwan da za su yi insha Allah fikirar da asalin ta tana da fa'ida kuma tana taimakawa a samu ɗan uwantaka a samu zaman lafiya kuma ɗan adam musulmi da gisiwa yana da ƴan uwa da suke son sa wannan kuma babban abu ne mai muhimmanci a musulunci za ka kula yanzu ya duba ka a cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wannan kowa ya yarda da wannan cewa ba za mu bar mutum da shi ya duku san da shi ya kashe shi ba ka ga wannan ashe ya nuna wannan abu yana da muhimmanci abu na hudu ya ce wa inna al-mu'minina al-muttaqina ala man baga minhum mu'minai masu taqwa waliyan Allah ke ne ko yawa mu'minai masu taqwa masu tsoron Allah masu bin dokokin Allah ala man baga minhum lalle su tsayu akan wanda ya zalunci a cikin su su tsayu akan sa mana su tsare shi daga zaluncin su hana shi duk mutumin da yake nasu ne mumini ne zai je zalunci wasu mutane to wajibi ne musulmi su tsaye da wannan mutum su hana shi shi ne ma'ana alaman da zalunci suna kan mutumin da ya zalunci a cikin su suna kan sa ma'ana su ke da iko akan su hana shi ne gani ne a wajen tara da su a ta dunnin a wurin ko kuma yana ne a bashi wani abu na zalunci da su a ana nufin i'ta atiya a bashi wani taimako aw daf'in ko kuma a bashi ma'ana daf'in shine a tukuda masa a miƙa masa wani abu duk ma'ana sa daidai da atiya da si'a ko i'ta'i ko daf'i na zulmi ya ke nufi ya je ya zalunci ya ci kuɗin wani ya dawo ya ce ɗan uwansa su bashi wannan ba za a yarda ba mun mutu abu yawa in dai ya zalunci mutane a wani tara da sai a ta zulmi ko ya nemi a ba shi wani taimako bisa zalunci au ibnu ko saban Allah au udwani ko kike haddi au fasadin ko kuma wata barna bainal mu'minin a tsakanin mu'minai wannan duk mu'minai ba za su yarda da wannan ba ne ba jannat ma'ana kar a bar wani da rugurbi ya rika zuwa yana jawo mutane masifa duk abin da za a yi a samu haɗin kai kuma idan wani zai je ya zalunci a cikinmu lallai mu za mu zama ba mu yarda da haka ɗin ba ka ga maimakon wannan abin da ne wata ƙa'ida ce da ta saba wa jahiliya a jahiliya duk ɗan wata ƙabila yana tare da ƙabilarsa ko me aka yi daidai ne ko zalunci ka ga nan an sa wannan ƙa'idar an hana idan ɗan uwanku ya zalunci to kar ku taimake shi akan zaluncin nan taimakon da za su kuma masa shi ne ku kama hannunsa ku hana shi zalunci me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa unsur akhaka zaliman aw mazlumin ko ki ka taimaki ɗan uwanka ko shi ne azzalimi ko shi aka zalunta sai sahabbai suka ce ya rasulullah mun fahimci dai a ce mu taimaka wa ɗan uwanmu in an zalunce shi amma ya zama taimaka masa in ya yi zalunci sai ce ku kama hannunsa ku hana shi zalunci shi ake nufi da taimakon nasa da haka ce kenan a cikin mu'mini kada a bari wani ya zama baragundi ya ja mutane fitina ya je ya kashe mutane kuma a zo ana dangana shi zuwa gare mu wajibi a haɗa kai a ɗauki matakin a ga cewa ba a ba shi damar ya shiga da waɗannan abubuwan ba abu na biyar yace wa inna aydiyahum alayhi jami'an hannayensu mu'minai suna kansa shi wannan mai zalunci din gaba ɗayan su walau kana wala da ahadihim ko da ɗan ɗaya daga cikin su ne ma'ana a cikin mu a ce an samu wani ɗan wani yana zuwa yana mutane ta'adi yana barna ko yana fashi da makami ko yana wani ta'adi dai wanda ba daidai ba to wajibi mu tashi mu hana shi ba za mu ce a wani ne zai yi mana magani ba mu mu ɗauki nauyin mu hana shi wannan barna da yake ko da ɗan ɗaya daga cikin mu ne ka ga kenan ashe wannan ya saba da irin abin da mutane suke yanzu mutum sai ne waɗansa yana ɓarna maimakon ya taimaka wa mutane a haɗa kai tare da shi a dakatar da ɓarnar da ɗansa yake yi shi ke masu sai a shi ɗansa ne ba wanda ya sai taɓa shi ya shiga kowace kotu ya jefa kowane alƙali ya ba da rashawa a fidda ɗansa ya dawo ya ci gaba da ɓarna wanda kamata ya yi ya haɗa kai tare da al'umma wajen ganin cewa ɗan nan bai ci gaba da damun mutane ba wannan alƙalin musulunci kenan man zai da ana cewa to halin ka ya rube ko ka yadda shi ba da shi aka kai yanki ka yadda shi ba amma kan ka hada kai da shi wajen yana zaluntar mutane idan kasin gunin barawo ne ya damu da kwada mutane gida ko fashi da makami da makamancin wannan sai ka taimaka wa sauran al'umma ka ba da a ganka ana hada kai da kai wajen da za a yi magani ba sai aka dama a je a cuce shi ba adalci za a je a yi masa in ɗauki ne a dawo da shi a dakatar da shi idan hukuncin da aka bayar kenan in kuma wani abu ya ɗauka za a dawo da shi ne zama kana cikin waɗanda za su taimaka wajen a ɗauko dukiya a biyar mutane dukiya sun an tabbatar da yana da laifi maimakon ku ce a ni ba ruwana lokacin da aka zo kan maganar dukiya amma kuma za ka zo kai dolinsa duk inda za ka je a takaice ne ba tarbiyya ba ce mutum ya zama cewa wai ba zai ladabtar da ɗansa ba kuma yana wa mutane laifi ya addabi mutane shi ne suka haɗa kai da mutane don a samu zaman lafiya kun zo nan ƙa'idojin ba duk suna da muhimmanci wajen zamantakewa har zuwa yanzu ya kamata a ce ana aiki da su ta Allah ce ta mana sannan kuma sai ke cewa abu na shida wala yaqtulu mu'minan fi kafirin kada mu'mini ya kashe wani mu'mini saboda kafiri ma'ana saboda mu'mini ya kashe kafiri to kada wani mu'mini kuma ya ɗauki wani makami ya kashe mu'mini saboda wani kafiri mun fahimci abin wannan ka'ida ce da aka yi tsakanin mu'minan da kafiran a wancan zamani kuma duk sun gamsu da haka na bakwai wala yansuru kafiran ala mu'mini kada kuma mu'mini har yanzu wala yansuru wannan dalilin yana koma zuwa ga kan mu'mini ai wala yansuru mu'minin kafiran ala mu'mini kada mu'mini ya taimaki kafiri kuma akan mu'mini dan shi ba ya saba ma da mantakewa mai alheri ya saba ma ka'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina al'umma kai ma'ana kada a samu wannan mu'mini ne sai ya je ya hada kai da kafiri dan a cimci dan uwansa mu'mini wannan baya cikin ka'idar addinin musulunci abu na takwas wa inna billahi wahidatun mujiru alayhim adnahu alƙawarin Allah madaukaki da kulawarsa da ɗaukar nauyinsa da yake na wato yarjejeniya wahidatun ta mu'minai tsaka wato guda ɗaya ce yujibu alaihim adnahum mafi kasan kala wato kasan su ba wani mutumin da yake makaskanci a cikin su shi ma zai iya bada mafaka da kafirin da ya gada ba me yake nufi anan idan ana yaki tsakanin mu'minai da kafirai akan samu wani daga cikin kafirai sai ya zo neman mafaka a gurin mu'mini shi da Allah tunda dai yadda abin da ya kai haka ka taimake ni ka bani mafaka to ya halatta mu'minin nan ya bada mafakan nan ga kafiri ko ne wato kankantar darajar matsayin wannan mu'minin a cikin mu'mini ba lalle ne ma'ana sai shugaban al'umma ne zai bada mafaka ga wani kafiri in ana yaki ba mutumin da yaga wani kafiri ko akwai wata alaka ta kasuwanci tsakanin su ko da wani abu ya san shi ba mai cutar da mutane ba ne ana kuma yaki ko zai shigo ya wuce a cikin gari ya ce ya jama'a wane na wane na ba shi mafaka ya yi da wani a gida na koyi shi wannan ya halatta a shari'a kuma idan makaskanci ne wannan a cikin al'umma kada wani babban zai haya shi abu da bai yadda ba ne ba jabu ma'ana kowanne mummuni yana da damar wannan amma fa bisa adalci da bin kuma tsarin addini ne ba shi abu yawa akwai ka'idoji akan wannan da malamai suka bayyana abu na tara وَإِنَّ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودَ بِالْمُتُمِ مِنْ يَهُودِينَ لَبَسْكُمْ يَهُودَوَا فَإِنَّ لَهُمْ نَصَرْ وَالْأُسْوَى تُنْزَاءَ تَمَجَيْشِ كُمَا جَيْدَ مَنْ نَقَيْنْسَ بِيَهُودَ كُوَنَ مُسْلِمِ مَعَنَا دِلْ يَهُودَ بِيَهُودَ زي غَيْنَا تَعْرَدَ بُوْقَ مَدِينَ كُوَنَا دَتَيْمَكُوْ بَعَنَا إِدَوَا مِيَهُودَ مِنْشَيْشِ بَعَنَا تَمَجَيْشِ kuma matsayinsa kamar matsayin kowane mummuni ne a cikin mu ne ba gane ba wannan wata yarjejeniya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da Yahudawa akwai lafazin kuri ya yi wannan lafazin da yake da lafazin mustaqilli na wato bana na daban na kashin kansa na bayanai tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Yahudawa da za a zauna a Madina an ba wa Yahudawa a Madina kowace irin kariya an haramta musulmi ya cutar da su ta hanyar zalunci kada a ce a wannan kafirai ne ba su da daraja a ci mutuncin su Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana wannan kada a samu wannan abu kuma idan har mutum ya yarda daga cikin ruwa zai zauna karkashin shari'ar musulunci ma'ana a matsayin kafirin adali a nan a Madina a wannan lokaci to babu mai faɗa shi in kuma wani daban daga wani wuri ya zo ya cuce shi al'ummar musulmi za su taimaka wa Yahuda kuma da ku ga wannan adalci ga musulunci banda musulunci ba addini da ke da wannan adalci sauran addinai in su suke da saukara akan musulmi sai ga cewa babu wata ƙafa ta ƙoƙarin a ce maka a ce wannan musulmi ne a ba shi irin wannan haƙƙin gaba ɗaya ku ba ku ganin yanzu haƙƙin hijabi an hana musulmi a ƙasar ƙasashen turawa ko hijabi kawai mace in ta rufe fuskarta shikenan za a sa mata tare ba ma ki fuska ba kawai ba wajen janye ƙabi ba wanda za a bar fuskar ma a waje ai rufe wuya da gashi shi kansa ne fili yanzu a faransa ka ga wannan dumme ne duk magana ce ta rashin adalci to amma a lokacin da musulunci yake jagoranci da shugabanci za a ga babu yancin da ba a ba musulmi a hana a rusa masa haramun ne a rusawa wato kafirai ibadar su ko ya wannan ba ka'idar ko yaki ake yi yaki ma na jihadi sosai haramun ne a kashe mata haramun ne a kashe yara daga cikin kafirai haramun ne a rushe wurin ibada haramun ne a je a shiga wurin ibada a samu mai ibada a kashe shi yana cikin ibada idan kirista misali yana cuci haram ne a je cuci a kashe shi in da yahudi yana shi yana ta yabi nan shi na wurin ibadar sa haramun ne a shiga a kashe shi a je ba a kashe ya sai mutumin da ya fito yake a da shi ga musulmi ya zo yake su wannan duk ka'idoji ne a jihadi shi sa gama ake ce mutane jihadi ka'idoji ne shi tsari ne ba haka kai kowa yake tashi yaje yadda shi ya fahimta ba duk wani abu yawa in dai da ka'idoji musulunci ko da an zalunce mu shi kuma musulunci daɗin sa kenan ko an zalunce ka kai ba a baka dama ka je ka zalunci ba haƙƙin ka aka baka dama ka je ka nema don haka kar mu zo mu ce a tun da mu yanzu ana zaluntar mu a wuri ka ga to mu ma yanzu mai zalunci wannan duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya mana wannan in dai mun duka ido din nan da abin da ya gaya mu ina fata mun fahimci abu sai yake cewa wa inna man tabi'ana min yahuda fa inna lahu an-nasr wal uswa ghayra madhmunina su za su gama cewa za a taimake su za su gama in an ce uswa ne ana nufin musawa yawa al-murad bil uswa ay hum uswatun li ghayrihim min al-mu'minin bima'na anna manzilatahum wa makanatahum sawa'un sawa' bainahum wa bain al-mu'minin min haythu al-mu'amala abin da ake nufi ce ma'ana mu'amalar da za a yi musu kamar yadda za a yi mu'amala da mu'mini haka za a yi mu'amala da su in sun yarda da wannan yarjejeniya ghayru mu'minin ba waɗanda za a zalunta ba ne wala mutanasirina alaihim a wani lafazin wala mutanasirun alaihim ba kuma za a haɗa kai a yi taimaki juna a kan a cuce su ba sannan abu na goma ya ce wa inna silman mu'minina wahidatu zaman lafiyar mu'minai abu ɗaya ne ma'ana ya kulle yarjejeniyar zaman lafiya shi ma abu guda ɗaya ne ba an yi zancen ba da mafaka ba cewa shi ma guda ɗaya ne idan na ƙasa ya yi duk na sama ma za su yarda to haka nan kulle yarjejeniyar zaman lafiya ya ce layu amma kuma da ƙa'ida layu salimu mu'minin duna mu'minin fi qitalin fi sabilillahi in ana yaƙi fi sabilillahi to mai kuma kada wani mumini shi kadai ya je ya kulle yarjejeniya ya zama lafiya da kafirai ba tare da sauran mumini sun sani ba na kafara wani san mutum ya je shi kadai din amma da duk da al'amarin guda ɗaya ba na guda ɗaya nan ne 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 shi da bannin su su za su yanke hukunci akan ya shiga a yi tsarin zaman lafiya ya shiga a yi tsakanin haka shi ne ma'anar la yusalimu mu'minin duna mu'mini ay la yusalimu wahidin duna ashabihi shi ma'ana kada mutum ɗaya zai kulle yarjejeniyar zaman lafiya banda abokansa fi qitalin fi sabilillah a lokacin da ake yaƙi na jihadi fi sabilillah ba rikici da tashin hankali ba kuma in aka ce jihadi kada mutum ya kawo irin rikice-rikicen da ake tsakanin musulmi da ba musulmi ba musamman a ƙasar mu wanda zama da muke yi tsakanin musulmi da kirista zama ne da ba za ka ce masa zama ne nan mai mai da kafiran amana ba musulmi suke nuna a Najeriya duk ba kafiran amana ba ne mun fahimta wannan yawa ma'ana an ce kafiran amana ba hukuncin su ɗaya da kafiran amana ba za a ce mumine ne a sama su kuma su ne a ƙasar su sai da suka ƙara musu ba a tsari ne da ake zama da wani abu da tsakanin mumine da kafiran su ne su kan su shi ko ba haka ake zama ba wannan da haƙƙinsa wannan ma da haƙƙinsa don haka in rikice-rikicen da suka ɗauku a wurare da dama sakamakon wani abu kila fitina ce a tsakanin wani musulmi da wani musulmi a ka'a da wani kafiri a kan wani abu daban ma ba a lalle zama addini ba sai ya juye sai ya zama rikici da yi rikici wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan wannan ba sunansa jihadi ba yawa amma dai a hanyoyin ne da ko da irin wannan ya tashi wajibi musulmi da zama suna da haɗin kai sun san mai za su yi sun san yadda za su tsara abubuwansu ba a bari abubuwa su rikice wa mutane ba abu na sha ɗaya an ce illa ala sawa'in wa adlin bainahum sai dai idan ya zama wato ya zama a yi abu ɗaya shi ne ma'ana ala sawa yawa ala sawa'in ma'ana ya zama a yi abu a roka aji abu gaban mutane a baje shi a ƙwarya kowa ya san me ake ciki kuma a yi shawara a tsaya akan matsaya ɗaya wa adlin da kuma adalci bainahum a tsakanin su abu na sha ɗaya ita ce wa innal mu'minina yabi'u ba'duhum ala ba'din su mu'minai sashensu na kame sashe ya hana a cuce shi shi ne yabi a cikin ya fasara mana a ƙasa ko yamlahu wa yakuffu yawa mu'mini ko su mu'minai sashensu na taimakon sashe su hana a cuce su bima lala du'a'ahum fi sabilillahi da abinda a adima'ahum ta ko bima lala dima'ahum da abinda na abinda ya samu jinin su fi sabilillahi in aka zubda jinin wani to musulmi za su taimaka su ga cewa sun ga sun kwato masa haƙƙinsa sabu yace wa innahu la yujiru mushrikun ma lam yuqrish wa la nafsa kada mushriki wanda ba musulmi ba ya ba da mafaka shi ne yujiru a malan ko ba wata dukiya da wata da quraish wa la nafsa ko kuma wani ne wa la yaqulu dunahu ala mu'min haka ne kuma ba ne shiga tsakaninsu da wani mu'mini ba ma'ana idan akwai rigima tsakanin mu'mini da mu'mini to kada wani mushriki ya zo ya shiga tsakani ya tsare dukiyar mu'minin da ake rigima da shi ko ya zuɗi ransa tsakanin wancan mu'mini ɗin mun ba jiyar nan kamar da a gane ba yau kada ya tsaya masa shi ne ba musulmi ba zai tsaya wa wanda yake musulmi ba ya ba shi mafaka da dukiyarsa ko ransa ba ruwansa ma ana ciki ya bar wa mu'minai lamarinsu shi ne abin da ake nufi a nan yawa wannan da mu zama yana nufi abin da turawa mustashriquna mun ce waɗanda suka karanta musulunci an nuna ji ana cewa mustashriqun ko sun yi bincike da rubuce-rubuce masu yawa a kan wannan man ɗin da aka tattauna tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kafiran zamaninsa akwai wanda aka yi ma har yanzu zamanin Umar suka haɗa shi tare da wannan wanda kuma haka nan akwai bincike-bincike da malamai suka yi da yawa a kan waɗannan ƙa'idoji na zamantakewa an fidda ƙa'idoji yaya za a samu tsarin zamantakewa tsakanin musulmi da kafirai yadda za a iya zama lafiya shin gwargwadon wannan ƙa'idoji ya halatta a ci gaba da samun irin waɗannan abubuwa na zamantakewa mai kyau tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko ku bai halatta ba duk waɗannan akwai rubuce-rubuce na malamai akwai bahasi da wani bawan Allah da cikin musulmi ya rubuta rubutu mai kyau ƙa'idojin zamantakewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba haka nan akwai littafin Ibn Qayyim ya rubuta ahkamu ahli dhimma shi ma yana da muhimmanci a wannan babin sosai babban littafi da mujallabi biyu kafin mutum ya magana akan wani abu na hukuncin alaka da musulmi da ba musulmi ba ya kamata ya karanta waɗannan abubuwa ɗin kada ya zama kawai hukunce-hukunce galibi da za mu dora su ne gwargwadon halin da muke ciki wani halin kuma shi ma wajen ya zama abin da za mu shi ma daban ya zama cewa muna tafiya akan ƙa'idoji da kuma ilimi duk lokacin da muka bar harkar ilimin nan muka bi abu gwargwadon ko san zuciya amma da jira san zuciya ba ya zama kawai atifar halin da ya auku ne a lokacin kawai za ta nuna mana mai za mu ɗauka na mataki to akan samu kuskure yana da kyau a riƙa karanta waɗannan ilimin dokoki za ka ga wani lokaci mutum zai ce a wannan abin ya daɗa a yadda da kaza a zamanin nan ji bayan gashi mu ake zalunta mu ake kaza asali mutum kada ya kawo ilimin wani akwai wani lokaci da wani yake cewa yanzu ku duba irin abin da ya faru a sulhun Hudaybiya an yi san sulhun Hudaybiya za mu zo kansa a cikin wannan littafin insha Allah lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya je mai je umra kafirai suka ce a ba su yadda ba ba za a yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda yace ba komai ba dukkan ma dawo gashi ne da kayan yaki aka fito da ihrami da komai amma kasancewar akwai hikima ta da'awa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hange ba komai ake yin sa haka barar kawai daga abu ya zo kawai a tada hankali ba sai ya haƙura da wannan lokaci aka kira Suhaib bin Amr daga cikin kafirai ya fito daga Makka ya zo aka tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har lokacin ma ya hango shi aka ce wakilin kafirai da za a tattauna da shi a lokacin shi ne Suhaib bin Amr mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a lokacin sai ce sahula amruku al'amarinku insha Allah zai sauki tun da Suhaib aka tullo irin mana irin a kyakkyawan fata daga sunan mutumin tun da sunansa Suhaib Allah ce Suhaib shi ne abu da ma tasbiri ne na Sahal Sahal shi ne abu mai sauki Sahal suna ne shi yasa Larabawa suna da suna Sahal akwai Suhaib yau Suhaib shi ne tasbiri shi Sahal shi ne musulman zai ce sahula amruku to kuma da aka zo aka tattauna aka zo a tattauna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu za a rubuta wannan yarjejeniya sai ce ka rubuta wannan yarjejeniya ce tsakanin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kuma Quraysh bana hadha ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraysh Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Ali ya rubuta wannan Ali ya rubuta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Suhaib bin Amr shi wannan kafirin sun ce a ba za a rubuta haka ba shi ne yanzu yana ce mun da yadda da mun yadda kai Rasulullah ne ai ga duk magana ta kai sai ce mun yadda ba dan haka abin da za a rubuta sai dai a rubuta hala ma salaha alaihi Muhammad ibn Abdullah Quraysh kawai ne da abin da za ka rubuta kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne yayi sai ce Ali ya gode wa Allah Rasulullah din a rubuta Ibn Abdullah shi Ali a lokacin sai shi gaskiya ba zai iya gode Rasulullah ba a rubuta ta ba mun mutuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka gode mutum shi ba zai iya gode ba shi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a nuna masa wani da aka rubuta Rasulullahi aka nuna masa shi yasa hannu ya gode saboda ne saboda azauna lafiya kuma jan a wannan shine lokacin da malamai suke tattauna akan abin da ya shafi wannan dindin fari da zan kawo mana ba akwai hadisi na arziyati yawm al-khamis da masu shi'a suke ta damuwa da shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo takarda zai rubutu da biro ko ba haka ba ba tare da an fahimci ba me ya zai rubuta ba amma su suke dauka sai ai zai rubuta sunan Ali ne shine khalifa bayan sa kuma abin da haka bane to a lokacin nan suka yi sabani mata daga cikin gida suna cewa Annabi fa yana cewa ku ba shi takarda ku ba shi mana su kuma a nan suna sabawa tsakanin su wannan yace to a ga komai a baya wasu kuma suka ce a'a ku saura da kar a damu nan da Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya masa zafi kaga ai umarni ne bayar kuma ba kawo ba wasu suna cewa Umar ne ya faɗa wasu kuma suna cewa a cikin jama'a dai aka kawo amma ba zancen lafazin Hajara da suke ta amfani da shi irin su tijiya masa bayi a cikin su mata daito kayyar yake da cewa a cikin sahih Bukhari akwai lafazin Hajara ba shi ne to amma akwai lafazin da ya zo a wutar zuwa da ta Bukhari ba kuma babu abin da ya tabbata da cewa Umar ne ya faɗi wannan lafazin a cikin jama'a aka ji sautin wani ya ce ko ciwo ne ya masa tsanani ya masa zafi ba Allah bai san me yake cewa ba shi ne ma'anar Hajar to a lokacin abin da yake so ya faɗa anan shi ne ai ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a kawo masa Abu Alan sai ba a kawo ba in an ɗauki wannan saba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda har zai sa a kafirta mutane ya kamata can da Aliyu aka ce ya goge Muhammadu Rasulullahi bai goge ba shi kuma shi ma sai a fassara shi akan sabo ne shi ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam in an ba da uzuri a nan cewa bai saba manzon Allah ba to can ma kar a ba da shi a matsayin an saba manzon Allah har a zo a kafirta sahabbai ina fatan da jabi yau a lokacin shi ne sai zama bai fadi bai goge wannan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sha'awar a zauna lafiya da kansa ya goge Rasulullahi ba wai kun ga gogewar ba ta nufin ya zama ba Rasulullahi ko ba haka bane amma saboda a zauna lafiya ne duk inda aka ce za a zauna lafiya to yanzu zai ne tsakanin musulmi da kafirai ba matsala ba ce zaman lafiya babban abu ne da ake neman sa bai kamata musulmi ya zama ala yarjejeniya da yadda za a zauna lafiya a ce musulmi ne baya samta ba a'a in dai akwai magana kai yarjejeniya a sa hannu a cikinta a sa hannu muddin dai babu wani abu na cuta ko babu musulmi duk abin da yake akwai cutarwa to a bayyana shi a amma da mai da kaza da mai da sai a daidaita akan abin da aka yadda akan sa saboda a daina lafiya ne wadannan abubuwa insha Allah suna da lokacin tattauna su da kuma fa'idodin da suke cikin su na'am abu na sha biyu muke ko an gama shi na sha uku yace wa innahu man yatabata mu'minan qatlan duk mutumin da ya halaka wani mu'mini qatlan da kisa ma shi ya tabata bi ma'ana ahlaka ma'ana ba tare da jinaya ba ba tare da mutum ne yana wani zai ba haka kawai mutum ya biya halaka ran wani to duk mutumin da ya kashe mu'mini ya kashe shi ba tare da wani abu ba an bayyanatin tare da hujja an gani fa innahu qawdu bihi ko qawdu bihi to za a yi sakayya ko qawdu shi na nufin kisasi za a yi kisasi tsakanin ka da wajen duk mutumin da ya kashe mu'mini babu dalili to za a yi kisasi illa an yarda waliyul maqtul sai idan shi wanda aka kashe masa dan uwa din ya yarda ya ce shi kenan ya yafi to in ya yafi shi kenan sai a hakura abu na sha hudu wa innal mu'minina ala al-kafa wanda ya kashe wancan dinnan wannan shi gaba ne akan wannan na sha uku ma'ana wancan da ya kashe mu'mini to al-mu'minina ala al-kafa dukkan mu'mini suna kansa ma'ana suna hawa kansa sai sun samu haƙƙin wancan mu'mini daga gare shi wala yahillu lahum illa qiyamun alayhi ba abin da ya halatta gare su sai dole su kwato haƙƙin mu'minin nan ma'ana ba a yadda su ce su a haƙu gaba ɗayan su sun haƙura ba sai idan ɗan uwansa na jini su suka haƙura in ɗan uwansa na jini suka ce ba su haƙura ba to tilas ne gaba ɗayan mu'minai su kwato haƙƙin wancan a yi kisasi daga wanda ya kashe mu'mini abu na sha biyar wa innahu la yahillu lil mu'minin an yanzura mukhlisan wala yu'minu bai halatta ba ga mu'mini a ya taimaki wani wanda ya farar da wata ɓarna mukhlisan ay allazi ahdatha fitnatan wa balbalatan mufasadan fil amr ta'awun fil la fil nas duk mutumin da aka samu cewa ya haifar da wata barna a cikin mutane to haramun ne a ce a rufa masa asiri a boye shi kar a kai shi gurin hukuma ina fatan ku ji wannan ma'ana duk wanda aka san mai fitina ne wajibi ne akan mu'mini su kai karasa inda za a yi masa hukunci ma'ana kenan idan mutum mai irin wannan ya da barna ne a cikin mutane to haramun ne a boye shi a ce ya aba kuma da Allah ku rufa masa asiri saboda ne yana cutar al'umma dukkan jama'a shine su wala yuhi ko a je a bashi mafaka a boye shi a ce kar a tona mutanen unguwa kana misali wani ya yi ne fi a ce su boye shi wannan haramun ne muddin da ne fi ne da yawa al'umma kuma zai jawo barna a cikin mutane wa annahu man nasarahu aw awahu duk mutumin da kuma ya taimake shi ko ya bashi mafaka din fa inna alayhi la'natan lahi wa ghadabahu yawm al-qiyamah duk mutumin da ya tsare wannan ya boye shi ya bashi mafaka to Allah ya tsine masa ma'ana tsinuwar Allah da fushin Allah suna kansa yawm al-qiyamah ya tashi al-qiyamah sai ga shi wannan abin da karbi ba ai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani lafazin da wata a wani hadisin da wani lafazin la'anallahu man awa muhdithan ko la'anallahu man la'ana walidayhi an yi karanta wannan aya kun karanta cikin kitabun tauhid ko yawwa me ake nufi da la'anallahu awa muhdithan balan sun saba a nan cewa muhdith ana nufin wanda ya farar da wata barna a cikin al'umma wani gagarumin barayi gagarumin dan fashi gagarumin mai damun jama'a da kashe-kashe misali to ya zo ya kuyi a wani wuri a bashi mafaka an san ɗaya da cikin masu wannan mabarnata ne to an aikata haram wanda ya ɓoye shi kuma la'anar Allah ta hau kansa kun ga shi wannan abin da bane a sannan wasu malamai suka ce abinda ake nufi muhdith shine wanda ya farar da wata bid'a ma'ana shi kuma ne suka ce abinda ake nufi goyon bayanta da karɓarta yawwa wanda ya fitar da wani abu sabo a addini ya cusa shi to yadda da wannan da kare bid'a shi ma yana sa mutum ya samu la'anar Allah da kuma fushinsa Allah kiyaye shi a sai su wala yi akan minhu sarfu wala adl Allah bai karbi nafila fadilla sababa ballanta nafila shi ne ma'ana sarfu wala adl akwai sabanin malamai akan me ake nufi sarfu wala adl amma mafi linjaye mafi yawan malamai abin da suka fasara kenan sarfu fadilla adl nafila muka koma ne ta fannin sharhin hadithai za ka samu wannan abu na 16 wa innakum mahma ikhtalaftum fihi min shay'in ga wata ka'ida babba ku dinnan mu'minai duk yadda kuka sassaba a cikin wani abu fa inna maraddahu ila Allah to makomar abin da ya sabani ku a koma zuwa ga Allah azza wa jalla wa ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku ne in har an samu sabani tsakanin ku to inda za a koma ayi alƙalanci a mai da lamarin nan a ga waye da gaskiya shine a koma zuwa ga Allah a koma zuwa ga muhammad sallallahu alaihi wasallam me ake nufi anan duk wani abu da aka saba to ina za a samu gaskiyarsa a koma qur'ani a koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan kaida ita ma babbace cikin duk abin da za a saba babu wani mai iko haka kawai dan ka saba masa ya zo ya hukunci akan ka ko yace shi kenan ya yanke ma hukuncin kisa saboda kawai shi wani ne babu dan adam wani musulmi dake da wannan in ka saba masa a tunani shi ma ya je bayanin abin da ka saba masa ya gaya mutane misali wani harka ce ta wa'azi wannan ya ce kaza wannan kuma ya ce kaza ba dama wani mumini don kun saba da shi ko wani ne wanda yake da wata tafiya ko tunani mara kyau don kun saba yana tunanin kaza kana tunanin kaza shi ke nan wannan ya ce bari ya yaki wannan wannan ya ce a ɗauki makami a yi yaƙi babu buƙatar wannan babu wanda Allah ya ba shi damar yi wannan duk irin ne mutum wa yake masa hukunci doka ce ko in a duniyance ne akwai doka ka kai karan mutum ya taba maka mutunci amma haka kawai misali in ce wani yana mazhaba kaza ko yana aqida kaza bari in je in kashe shi wannan ba daidai bane babu shari'a da ta bamu damar wannan abu ya fadan fahimce mu yawa dole ne zama cewa idan magana ce ta tunani ko na wa'azi wannan ya faɗi kaza shi ma wannan ne zai faɗi nasa wancan ma zai faɗi nasa muddin babu cin mutunci babu kuma zagin juna to shikenan kowa masu hankali kuma sai su gane ina gaskiya take in kuma akwai doka ta shari'a da kula da wannan abu to duk wanda za a iya sa a hana shi abin da yake yi aqida sa za ta jada tashin hankali doka ta masa babu ya fata mutum ce amma in mutum ya dauki doka a hannunsa to shi aka hana in kuma an samu sabani ana so a gane waye da gaskiya to babban mai hukunci akan mu shine qur'ani shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai iko ya kawo wata ka'ida ko ta tafiyarsa, misali ko ta kungiyarsa, ko ta firkarsa, ko ta dariƙarsa, yanzu su mun yarda da kaza, mun ne saka kaza kuma za mu masa hukuncin kaza, a'a babu wannan. Yau wanda ya yarda da wannan tafiyar shi sai ya masa, amma wani daban wanda ba a wannan tafiyar ba, ba za a ce a mu a ka'idar mu duk wanda ya kaza to sai mun masa kaza, a shari'ance babu wannan abu. Ina fata mun gane, mu koma zuwa ga Qur'ani, mu koma zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya maganarsa, aqidarsa, aikinsa ta dace da Qur'ani to a kyale shi a daidai yake, wanda kuma maganarsa da aikinsa da aqidarsa suka saba wa Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ba shi ne akan daidai ba. Allah mu kike taimake mu. Wannan dai abin da yana da bukatar darussa na musamman da za a yi magana a kansu, musamman dangane da abin da ya shafi yadda za a yi zamantakewa tsawon tsakanin musulmi da ba musulmi ba, tsawon tsakanin musulmi a junansu, yadda za a yi a girmama juna. Ina iya tuna wani mawa Allah da muke tattauna da shi akan wasu matsaloli da suka shafi wannan, yana faɗa a ƙasarsu za ku ga yanzu kai da abin nan ko su bar kaje waɗanda suke karatu a Sudan sun san waɗannan al'amura, za ku ga cewa yadda ake harkar da'awa idan mutum ya fahimci wani abu to zai iya bi da zuwa da gaisawa da tattaunawa da waɗanda ba su fahimci aqidarsa ba har yi musu tallanta. Yanzu masu abin da akwai ɗan ansarar sunna a abin da a Sudan su ne mabiya sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wajen da'awa da wa'azi akan aqida mai kyau. To za a gansu lokacin da su al'ada su ci haka suka saba, ba ina cewa mana ko nan ma a yi ko makamancin wannan ba, amma ina ba da labarin yadda su ɗabi'arsu ta wato sun saba da su zauna lafiya da duniya suka saba da shi. Lokacin da ma 'yan bid'a da 'yan ɗariƙa da sauransu suke maulidi, in an gina maulidi za ka gada wani taro suke ƙato haka jama'a kowa ya zo kamar baje koli haka ake maulidi, wannan da rumfarsa can, wannan da rumfarsa can, to sai yana zaru suna su su kafa rumfarsu su kuma suna bi suna wa'azi cewa ba daidai bane ba daidai bane, kuma ba mai taɓa su ba duka ba zagi haka ake. Dan ne wannan yana gudanar da aqida Allah wani abin da Hausa wani abin da bai yi ba ko to abin da nake so da mu fahimta cewa wato zuwan ka iya zama da kowane irin dan adam a duniya, duk kafircin sa, duk kiyan sunnar sa, duk bidi'a sa, kullum da nake fada ki za ka iya zama da shi ta hanyar da dai Allah kalla za ka samu kofar da za ka ga hankalin sa ku tattauna akan wani abu. Yawwa ba ko rufe kofar kawai ba da kullum da kayan ka da shi harara da ba sassa ba haka yayi ka'ida da za ka sa ya fahimci abin ba, ya fahimci bincike abin. Yawwa ka bude kofar da za ka gamsar da shi cewa hanyar nan ta fi ita ce daidai, ta hanyar karatu, ta hanyar ilimi, ta hanyar Qur'ani, ta hanyar sunna. Shi sa kuma wannan ba zai yiwu idan ba ka karatu ba, in ba ka karatu ba ma ka koma zai ka kyale mai karatu ne zai iya wani. In ba haka ba, ba maganar kawai ita zafin adawa a zuciya baya maganin al'amura. Sai ba ta yi kwanci wannan mutum da zafin shi zafin wato kaifin zafin nan ba ya taimakawa, ba ya sa a fahimci matsala kwata-kwata sai tashin hankali. Za ka yi za a samu damar da za a sai a fahimci juna a wasu abubuwa, alal aƙalla jami'in zaman lafiya ne a same shi to fahimta kowa ya tasa, wannan ya nasa, wannan ya nasa, wannan ya baje komai sai bayyana mutane gaskiyarsa ya kawo duk hujjar da zai, in dai ba zagi ba cin mutunci shikenan masu hankali za su ji wancan mai nasa wancan mai nasa, tunda ana karkashin tsarin da ba an ce kada wani ya hana wani nasa kuma haka bane, tunda akwai wannan dokar da ta hana wani ya hana wani to dole mu haƙuri da juna. Ina fatan kun ji abu, ina so mu dauko darussan haƙuri da juna ne daga cikin wannan abin da muka karanta. Ina fata Allah maɗaukaki ya ƙara mana basira kuma ya taimaki addini, sai ina ga to sai mu tsaya anan darasi na bayan Ramadan sai mu tashi akan أثر المعنويات في المجتمع لا بأس علامة كان شواء لن إن شاء الله زي متاشي يو أشهر اللي بيرغو يو آخر درس قبل رمضان إن شاء الله بأس الله أنا تنبيه بعد رمضان نسأل الله متاشي كالله سأل داشي أقول ولن wasu forms na nan da kuka sani duk shekara sukan zo akan bayyana akan musabaka akan fannin sahabbai da alaƙa su da tabi'ai da Ahlul Bayt, wanda aka bayyana duk wanda ya samu kullum ana kawo mana sai wanda yake zai je haji ko to bi shekara suna zuwa har wani mana ana raba ki cewa to ai malamu ba mu ci shi gaskiya ba sai aka ba ku ci ba cin ne yana da tsari in mutum ya amsa za ka samu cewa wanda suka ci din suna da yawa to kuma adadin wadanda za a dauka su je haji za a ga cewa adadin ne takaitacce ma'ana misali za ga a cikin mutum 2000 a ce mutum 5 za a dauka fa aka ga matsala ce wannan kuma haka ba wani ne yake maka iya abin da zai iya kenan amma yadda zai samu masu damar wanda suka cancanci a ba su kujerar hajji shine ta hanyar wannan sai zama idan aka samu mutum 2000 sun ci to sai a hada abin a wani a gauraya sai a haka a zago daya kaga abin rabo ne kawai kuma haka bane da haka ba wai ba a ci bane amma tun da rabo ne kar mutum ya sa rai mai karfi yadda hankalin sa zai tashi ko ba haka ba ka san harkar haji yau a zuwa na ma waya ana cewa yayi na gashi ni ba ruwa na yau abin da tsakanina da wannan shine an turo min shi a rarraba mutane kuma a tara su nan kafin talata insha Allah kafin talata wannan mai zuwa jibi kenan ko yau inda damar a gama mun makara ne gaskiya abin sosai wanda suke sha'ar abin kuma suke da damar su zauna yau a masallaci suna su cicike su ci insha Allah su kawo nan talata laraba a aika shi insha Allah inda za a aika sai zama an sami abin da za a samu ina fata Allah ya dauke ba da nasara ga namu yan uwa daga nan in zama insha Allah da nabi a samu wani ya samu daga cikin wanda za su shi insha Allah Allah ya sa albarka wa alaikum assalam na amma
amma
ko mutane ai rabu ne ya wani ne ne to bidan ba eh wajen ne kenan al'aqwan kenan su cikin Madina eh na ihu al'ashuri na wani ga masa mai bayani ne suwa mai al'ittihad al'ashuri ba dan rubutawa ko na
rumani
eh nan fadi wannan ne rumani al'ashuri nisba ne zuwa ga a wata kabila ko wani dynasty da aka wata daula babba shine dynasty da ake cewa al-ashuriyyu asiriya suke in ka da turanci suna ce musu assyrians da a da farko ba a nufin mutanen suriya eh assyrians ana nufin al-ashuriyyu an yi su tun kafin zamanin annabi isa alayhi salatu wasalam sun kafa daula mai karfi kuma suka rufe palestine suka cinye ta suka kori mutanen da suke wurin a lokacin da Yahuda suna nan kafin zuwa Annabi Isa suka kore su wannan karo na farko kenan sannan karo na biyu shine ayar ranar da muke mace har sun tsallake al-ittihadul babiliyyin ittihadul babiliyyin ba su faɗa ba ittihadin nan mutanen babil babil da yake a Iraq shi ma akwai wani sarki na Nabukadnezzar shi ma da yazo ya kore Yahudawa a wurin shi kuma shekara ta 586 kafin Annabi Isa alayhi salatu wasalam to duk a cikin wannan lokaci sai Yahuda suka bazama suka yi kasashen Larabawa shi ne abin da yake faɗa Roman kuma da nufin daular Romawa amma mun san daular Roma kullum ina faɗa ka in aka ce daular Romawa a kaji alqur'ani bin batu Roma da yake cikin alqur'ani ko da kuma Roma in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yakin Tabuk da aka tafi yakin Romawa so ake nufin Romawa ba mutanen Italy bane yawwa a yanzu zamanin mu an ce Rome ana nufin Italy ko yawwa amma a wancan lokacin in aka ce Rome abinda ake nufi ana nufin daular Byzantine ai amma yanzu muna ji a tarihi ana cewa Byzantine ne daular Byzantine daular Byzantine Kiristoci ne suka zo suka kafa daula a Palestine yawwa an ce abinda Rome ana nufin nan kasar Syria ko Sham Sham dama muna sha biya mai ta kunshi Syria ko da ina da Palestine da Lebanon da Jordan wannan kasashen guda hudu su ake ce ma Sham in kana karanta da larabci aka ce kasar Sham to waɗannan ne duk da laraka ji yanzu yan labaran duniya BBC in suka ce Sham sun Suriya suke nufi yau ba haka bane kuma yau Sham tana nufin waɗannan kasashe guda hudu to a nan wurin aka yi daula ta Byzantine a zamanin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne rubawa kirista a nan suke a lokacin da yanci daular rum to su ake nufi akwai kuma daular farisa ita ce a iran a lokacin ita har yanzu ana nan ana ce mata farisa ina fatan kwanciyar mu to allah samu dace to wannan ban san za ku raba shi ba wannan kai za a dora na? Ina ba za a kowa samu da yanzu ya amsa a dawo da shi wanda zai iya wanda ba zai iya ba da allah kai karɓa yau akwai abin da ake tambayoyin ga su ina jin ma'aikatu ne dai waɗancan ne tambayoyin ba canza ake ba ko kuma akwai ɗan canji ina jin tambayoyin akwai turanci akwai larabci ina jin nan kamar ma ni turanci ne mafi yawa ga shi an saba following questions gashi nan place a tick before the correct answer only gashi wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah wa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin gashi nan sai kawo sai ka zabi me ake nufi mu'minin din kamar da ya kawo idan mutum ya cike kawai zai sa alamar tick ne haka mun san tick ai ko shine kawai amsar ba wahala ne ba rubutu ba wani bayani da ake neman ka da shi in ka karanta obligation ce yau objective in dai ka fahimci tambayar to kawai da ka sa tick nan da nan ka sa sunanka da adireshin ka gari da suna da ƙasa da garin ku da kuma waya yau ya garin nan zai amfani in ka sa birnin kudu ka sa jigawa state don a san jihar yau don ba lallai ya zama wanda zai lura da abin ya san sunayen garuruwan kowace jiha ba ko yau amma dai babban abin da nake so a yi gaggawa a ciki yau wani biyu sani din a gaggawa a ciki kuma sai a kawo shi wannan bai waya ba ko sai wasu garuruwan kadar na yin da akwai lingon tura an tura hadeja an tura lingon kamar gudun nagar sami mai zuwa ba man sha Allah na? To shi gina ina ga na yi su kato da su da duka? To ba mai fito a ba da wasu insha Allah yanzu a raba waɗannan ana a ba da wannan a yi gudun da su daga bayan da yamma a fita da wasu ai saboda a samu a cikin kunar ba a cikin shayi wanda bai samu yanzu ban sha Allah da yamma a gaza sun mutu sabbin hajji su ne za a sake zuwa da wasu na? A ba ma laifin ranci roma a gudu ɗin ma laifin ranci roma a yi sha Allah